بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 30 ga watan Al-Muharram, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422, wanda ya daidai da 23 ga watan April shekara ta 2001. Muna karatun littafin As-Sawarim al-Battar fi Tasaddi li Saharatil Ashrar na Sheikh Al-Allama Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah. Wannan littafi na Sawarim al-Battar littafi ne guda daya tamkar ga dubu da musulunci yake alfahari da shi wajen yakar bokaye da ƴan sihiri da matsafa da masu secret societies da cultism. Domin wannan littafi malamin ya tsara shi ne kamar yadda ya kiraye shi da cewa As-Sawarimul Battar, takobi mai kaifi fi tasaddi li saharatil ashrar, domin tunkaran masharranta bokaye. Malamin ainihin ya rinka kawo ayoyi na ainihin Al-Qur'ani da ingantattun hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wajen ya bayyana kafircin da bokaye suke yi da kuma tabbaci akan cewa bokanci, tsafi, bori, duba, duk waɗannan abubuwa kafirci. Bayan nan sun rinka kawo ire-iren tsafe-tsafen da suke da asirce-asircen da suke: su yi asiri su raba ka da matarka, su yi asiri su raba ki da mijinki, su yi asiri su sa wane ya so wance, wance ta so wane, wane bai son ma'aikata kaza ya so ta, wance ba ta son ma'aikata kaza ta so ta, wane bai son ya ainihin zauna gari kaza dole ya so wannan garin, ko kuma wane a raba shi da ofishin shi ko rumfar kasuwar shi ko garin su ko a raba shi da abokin harkar shi. Waɗannan abubuwa ne dai ga sunan nau'i-nau'i baki ɗaya waɗanda ke kai da komawa tsakanin sihirul tafriq ko kuma sihirul mahabba. Ko a yi asiri don a sa ainihin mutum ya haukace ko gaɓar jikin shi ta shanye ko kuma ya zama wata gaɓa daga cikin gaɓoɓin shi ta daina aiki. Ga baki amma baya ji, ko ga kunne yana iya ji amma baya magana, ga sunan dai iri-iri. Har malamin ya taho daga ƙarshe ya kawo irin asirin da ake a sa wance ya ainihin wane ya kasa saduwa da matar shi, ko wance ta kiyarda da mijinta, ya kira wannan da arrabtu, ko asirin da ake yi wane ya zan baya haihuwa ko wance ta zan bata haihuwa. Duk gaba ɗayan waɗannan suna iya cin nasara gwargwadon yadda Allah ya shar'anta cewa وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. Ba za su iya cutar da kowa ta hanyar bokancin su ba sai da ainihin izinin Allah. To anan ne da malam yazo sai kuma yace, in aka samu wani yana fama da matsala, rashin lafiya ko asiri ko aljani, in ana zargin abin, in aka ganshi da alama kaza, alama kaza, alama kaza, sai yace to cuta ce ta sihiri iri kaza ko aljani ne ya shige shi, sai yace to ga hanyar da za a bi a yi maganin abu. Duk da malam ya gama wannan kuma sai ya kawo ainihin wasu hanyoyi da ya kira su tahsinatun bidda sihiri, ga tsari game da sihiri, wane irin taimako ne, wane irin lakami ne, wane irin katanguwa ko tsari za a baka game da ainihin sihiri kai ya kama ka, tsafi kai ya cika, bori, duba, bokanci. Amma duk gaba ɗayan waɗannan ba irin ainihin lakami ne na malaman tsubu, na malaman tsafi da makamantansu ba, a'a, al'amari ne wanda ya shafi gaskiya da gaskiya. Al-Qur'ani ne da sunnan Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya. To malam ya kawo matakai wajen guda 15, mun ainihin kai har zuwa mataki na 13 sai lokaci ya ƙure mana. Amma zan yi mana tsokaci kaɗan kafin mu tafi da nisa, domin akan mataki na ainihin wato 10 wanda ya kira shi da al-hisnul ashir, cewa tsari na 10 game da hanyoyin da ake samun tsari da izinin Allah. Yanzu duk sanda baka kwanta bacci, ka yi alwala, ka karanta ayatul kursi, ka ci gaba da ambaton Allah har sai bacci ya kwashe ka. Yace domin ya tabbata a cikin hadisi cewa wani shaidani ya gaya wa Abu Huraira cewa wanda duk ya karanta ayatul kursi ba zai gushe ba yana samun mai tsaro daga Allah madaukakin sarki, wanda wannan mai tsaro ba zai bar shaidani ya ainihin kusance shi ba har gari ya waye. Abu Huraira ya je ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan magana. Annabi yace, gaskiya ne shi wannan shaidani ya gaya maka, duk da cewa shi maƙaryaci ne. to in jama'an musulmi ba su manta ba da muka karanta wannan hadisi shi babban malami ainihin Wahidu Abdulsalam Bali sai yace wannan hadisi Bukhari ya ruwaito shi amma ya ruwaito shi ne da ta'aliki wanda yake majzumi muka yi bayani dangane da ta'aliki sai ka je ka nemi wancan ainihin kasar inda karatu ya kwana akai wato jiran je kasar na 76 to ta'aliki din nan mun yi bayanin shi mun kuma kawo ainihin surar irin yadda ta'aliki yake kasancewa a cikin Sahihul Bukhari to amma a ƙashin gaskiya saboda Allah ta'aliqin da wannan hadisin yazo da shi a cikin Bukhari ba irin ta'aliqin da ake zato bane daga cikin waɗanda muka yi bayani yazo ne da wata sura da Bukhari kan ruwaito hadisai a cikin wannan littafi nashi Sahihul Bukhari wani lokacin sai Bukhari ya ɗauko sunan malamin shi kawai sai ce wa qala lana fulan ibn fulan malamin mu wani dan wani ya ce da mu ko wa qala li fulan ibn fulan wani dan wani ya ce da ni madadin an saba jin Bukhari ya ce haddasa na wani yau kuma sai a ji ya ce wani ya ce da ni bai ce haddasa na ba bai ce wani ya ba mu labari ba manyan malaman hadisi musamman masu sharhin Sahihul Bukhari sun kai komo shin menene Bukhari yake nufi da irin wannan tabi'a da yake dauka wani lokaci wasu sai suka ce duk sanda ka je ya haka to babu shakka hadisin nan mu'allaki ne wannan mutum ba malamin shi bane ya ainihin ruwaito wurin wani malami ne amma sai share sunan malamin nashi sai ya hada kanshi da wannan mutum to a irin wannan surar to babu shakka mu'allaki ne to wannan shine bayanin da muka yi a karatun da ya gabata to sai zama wannan a kashin gaskiya al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani babban malami wanda ya sharhin Sahihul Bukhari ya sa mishi Fathul Bari ya bibiyi ta'aliqat na al-Imam al-Bukhari kuma daya bayan daya ya ainihin fitar da bayanai akan su ya sa wani littafin At-Taghliq at-Ta'liq ala Sahihul Bukhari wannan littafi a cikin mujallabi 5 yayi ya tattauna wannan mas'ala a cikin Fathul Bari sharhin ainihin wannan hadisin na ainihin shi Bukhari a daidai ainihin inda yazo sharhin shi wannan hadisin domin wannan hadisin ya zo cikin Sahihul Bukhari a cikin Kitabul Wisala za mu zo za mu yi bayani in Allah ya so a kan irin wuraren da ya zo da sauransu to da ya zo wannan wurin a sharhin Fathul Bari da kuma inda ya zo sharhin shi har wa yau a dai nan cikin Taghliq at-Ta'liq sai ya ainihin fitar da cewa babu shakka wannan malami malamin Bukhari ne kuma Bukhari ya karɓa kai tsaye daga gare shi to me kenan yanzu Imam al-Bukhari yayi to shi Ibn Hajar din nan a cikin Fathul Bari dai a mujalladi na biyu da ya zo wani guri da Imam al-Bukhari yayi irin wannan tabi'a ya kawo cewa wasu malamai na cewa in ka ga Bukhari haka to yayi ainihin ta'aliqi da duk Ibn Hajar ya gama ba su haƙƙin wajen kawo maganganun su sai ya ce ni ko Ibn Hajar saboda yawan gogayya da yawan kai da komowa da yawan nazari da yawan karanta Sahihul Bukhari na bi ɗaya bayan ɗaya na gane cewa duk inda Bukhari ya ce wa qala lana fulanu ko wa qala li fulanu muka bincika muka ga wannan din nan na daga cikin malaman shi sai ce na gane cewa Bukhari yana bambance mana hadisin da ya yi karatun shi ne a makaranta zaman da aka yi zaman dirshan daba'an don koyan hadisi shi ne sai ce haddasana bi hadisin da kuwa hira ce ta hada shi da malamin shi ko akan wani zance ne ba zaman karatu ba ne garin waccan hira sai malamin ya kawo Bukhari sai Ibn Hajar ya ce sai Bukhari in ya zo sai bambance da cewa qala lana ko kuma ainihin qala li fulan a kashin gaskiya wannan ita ce magana mafi inganci daga cikin fassarar da ainihin aka yi wa irin wannan tabi'u na Imam al-Bukhari wato in a ce misali kullun ka san Bukhari yana yi hadisi daga Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi daga Maliku daga ainihin Zuhri daga Nafi'u daga Ibn Umar yau sai ka ji madadin Bukhari zai ce ka saba jin yace haddathana Abdullahi ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Zuhri an Nafi' an Ibn Umar an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ka saba jin yace haddathana akan irin wannan isnadin yau sai ka ji yace wa qala lana Abdullahi ibn Yusuf akhbarani Malik an Zuhri an Nafi' an Ibn Umar in har ka ji irin wannan tabi'ar sai ka ce wannan hadisi babu shakka sahihi ne ba mu'allaki bane ba Bukhari ya share sunan wani malami bane amma a zahiri ya koyi karatun wannan hadisin ne ba a makaranta bane wurin zaman hadisi na musamman, amma garin hira ne ko garin wata tattaunawa ta hada shi da malamin shi har malamin ya kawo wannan magana. To in yaje dan ya bambance maka hadisin da aka koya a wurin koyan hadisi dafa'an da hadisin da yake wata munasaba wani dalili ne ya kawo malam ya faɗa, sai rinka maka irin wannan ɗabi'a, domin akwai bambancin hadisin da aka zaman karantar da shi yana da wata daraja a wajen ƙarfin ingancin riwaya fiye da hadisin da ya zama garin hira ne kawai malam ya kawo shi. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To wannan ainihin gaskiya ita ce kyakkyawar magana dangane da ainihin wannan hadisi. Sannan wannan hadisi na Abu Huraira yana da wasu ilmomi ɗimbin ilmomi masu ɗimbin yawa musamman game da ainihin matsalar aljanu ɗin nan. Shi yasa nake ganin cewa in Allah maɗaukakin sarki ya sa mun gama karatun wannan fasli a yau tsaf, zamu zo zamu buɗe Sahihul Bukhari zamu karanta wannan hadisin, zamu karanta sharhin da Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya yi mishi insha Allahu ta'ala. To daga nan ne zaka ji ainihin wato ɗaya bayan ɗaya dangane da menene ma'anar wannan hadisi da kuma bayanai ɗaya bayan ɗaya waɗanda ga su Ibn Hajar ya rubuta fiye da shekara 700 cikin Fathul Bari game da duniyar aljanu, waɗanda zaka ji yau waɗanda ake ce musu malumma suna fitowa gidajen rediyo, suna fitowa jakadunan magori, suna fitowa gidajen rediyo da sauransu suna cewa ƙarya ne babu wannan a rubuce. Zaka ji bayani ɗaya bayan ɗaya ana iya magana da aljani ko ba a iya magana da aljani, aljani na iya rikida ko ba ya iya rikida, ko yaya zaka je tas daga alƙalamin da baya ainihin wato ƙarya, shine alƙalamin Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, domin mutum ne yake magana a cikin ilimi da yaqini. Dan haka zamu ainihin karanto abubuwan da suka rage mana a cikin wannan fasli wanda ya kiraye su da suna tahsinatun bid-dafiri tun daga na 14 har zuwa na 15 da kuma ainihin wato namuzajun amali li fakkin rabbi da ya kawo. To in muka gama tsaf to sai kuma a dan aji alƙalami kaɗan, sai a shiga cikin Sahihul Bukhari sai a karanta wannan hadisi, za a ce maka a Bukhari juz'i na kaza shafi na kaza, a Fathul Bari juz'i na kaza shafi na kaza, Taghliqut Ta'liq juz'i na kaza shafi na kaza insha Allah. In kai ne sauraron mu daga nesa ta kaset, in ka ji wannan kaset ya ƙare tuno, nemi duk waɗannan abubuwa a cikin kaset na 70 da ainihin wato 8 kenan, domin wannan kaset da muke magana yau na 77 ne. To in har ka ji ya cika baka ji duk waɗannan abubuwan ba, insha Allah mu haɗu da kai a cikin kasar na 78 zaka sha jawabi da ikon Allah. Shine malam yace al-hismur rabi'a ashara, tsari na 14 daga cikin jeren biyar tsarin da ake ainihin wato kawo maka domin ainihin ka samu katanguwa daga sharrin shaitani da kuma ainihin sharrin aljanni da sharrin ainihin sihiri da bokaye da matsafa. Wallahi waɗannan abubuwan wajibi ka tashi tsayin daka, dan boko ne kai, dan arabiya ne kai, ma'aikacin gwamnati ne kai, dan ba ruwanmu ne kai, manomi ne, kowane iri ne. Yau duniya ta rikide abin mamaki, tsaki, bokanci, bori, yau shi ne aka fi zagewa. Sai daga mutum professor ne a cikin ilimi, ma'ana ya gama kure karatun boko karkada gab, amma sai kaga ya je goho gaban boka. Sai kaga mutum cikakken hamshakin dan kasuwa ne, sai kaga ya je wurin boka, rana na fitowa sai kaga ya daga hannu ya kalli rana, sai kuma ya daga hannu ya data baya, sai haka malamin shi ya gaya mai. To wannan ba aikin malami bane, ba fitowar malami ne, ce fitowar boka ce. Sai kaga mace kana ganin kamar tana da hankali, kamar tana da basira, kamar tana da wayayyen kai, amma sai kaga ta je ta durƙusa gaban boka. To waɗannan abubuwan baki ɗaya dukkansu bokayen nan da masu zuwa wurinsu fa suna yi ne domin samun wasu buƙatu nasu kaɗai na duniya. To ta iya yiwa kai ake hari, ta iya yiwa ni ake hari, ta iya yiwa ke ake hari, ta iya yiwa ku ake hari, ta iya yiwa sana'arka ake hari, ta iya yiwa sana'arki ake hari, ko kuma shagonka ko ofishinka. To shi ne sai da muka ce maka kakka je wurin boka, dan kakka ce to me substitute, me madadin abin da kuka kawo mana, ko ku izalatul izala kuke, sai muka ce a izalatul bid'a muke wa iqamatus sunna. Tunda mun rugurguje boka, mun rushe ainihin tsafe-tsafen shi, to ka zo ga alheri daga Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya yabe shi da cewa wakafa billahi shahida Muhammadur rasulullah. Allah ya isa shaida cewa Muhammadu manzon Allah ne. Duk duniya in an kafirce shaida Allah shi kadai ta isa. Dama shaida wa ake nema? Shaida Allah. In Allah ya maka shaida kai ne wani, duk duniya in sun soke ka a kai tabbatacce ne. Malam da yace taqulu inda al-khuruj min al-bayti, idan ka zo fita daga gidanka zaka je office ne, zaka je ma'aikata ne, masana'anta, zaka je kasuwa, tafiya zaka yi, duk halin da ka zo fita gidanka ya kamata ka saurara da kyau ka ji. Saboda ƴan boko na da wata ɗabi'a, sai matar shi ta rako shi zuwa kofar gida, sai an zo fita shikenan, sai a dan yake hey baby shikenan, sai a fita wai addu'ar da zai yi kenan, wai hey baby, ka gani? A'a, sai ka tsaya ka ji abin da aka ce za ka yi. Da zaran ka zo za ka fita daga gidanka, ka zo gate na ƙarshe ne ko kuwa ka zo iyakar kofar da ake shigo wannan falo naka da daga dan ne ainihin ake shiga gidanka, ɗayan abu biyun nan duk wanda ka ɗauka daidai ne. Ka zo ainihin gate ɗin gidanka, wanda daga gidanka sai bakin titi za ka iya wannan addu'a. Ko kuma ka gama baro sitting room gaba ɗaya, ka zo ƙarshen falo za ka fita, sai ka iya wannan addu'a. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Ita ce bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Ga addu'an mai sauki ba wahala, hadisin manzon Allah kenan. Ma'ana bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Da sunan Allah nake fita daga gidana, na dogara ga Allah, babu dabara ga kowa, babu ƙarfi ga kowa, sai ga Allah madaukakin sarki. To a wannan fitar, ofis ka fita, kasuwa ka fita, falke ne kai ka fita fatauci, ko ko za ka je wata ziyara, duk wanda ya haro ka da wani sharri, ko dai sharrin ya koma mishi, ko kuma sharrin ya koma ya tarwatse gefe guda, amma kai dai ka tsira, insha Allah. Jama'a musulmi, mun ji wannan da kyau ko? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahi. A rinka karanta, saboda Bahaushe bai karanta wannan kalmar daidai. La haula wa la quwwata, sai ce la haula wa la quwwati, duk ka ruguza komai kuma ba quwwati bane. La haula wa la quwwata, haka ake karantawa. La haula wa la quwwata illa billahi. Malam Bahaushe ka iya bambance tsakanin ha fade da ha babba? Ba ha babba bace anan. In ka faɗi da ha babba, duk ka dargaza komai, addu'ar ta watse, kuma ka zagi Allah daga ƙarshe. In ka ce la haula wa la quwwata illa billah, babu firgici ga kowa a duniyar nan sai ga Allah, kaga harka ta lalace. Al-haulu, al-haulu da ha babba ya kai Bahaushe. Ha, al-haulu firgici, tsoro, sai ka ce babu ga kowa sai ga Allah, kaga duk ka dargaza addu'a ta yi bam. Jama'a mun gane? Amma la haula, la haula sai ka siranta harshenka, yadda za ka ce kai mu za mu san izala, a dole ku sota, sai ka yi wannan la haula, ha, ha saɓe da ha ƙarami da ha babba, to da ha saɓe da ha ƙarami abu ɗaya ne. Ha ake cewa, shi ne ake cewa alhamdulillahi. Ha babba kuma lahul mulku, da ita ha babba da ha kuri abu ɗaya ne. To sai ka iya bambance tsakanin ha babba da ha saɓe. Da haka in ka zo sai ka ce alhamdulillahi a wajen karatu, kar ka ce alhamdulillahi bushewa da ƙeƙashewa da tsaurin ido sun tabbata ga Allah. Haka kace alhamdulillahi, alhamdulillahi bushewa ƙeƙashewa da tsaurin ido sun tabbata ga Allah. To kaga madadin godiya ka zagi Allah. Shi yasa a cikin hadisin Bukhari, ingantaccen hadisi, annabi ya ce in ka zo baka sallah, sai zan za ka yi sallah kana jin bacci, bacci ya zama galaba akan ka, ko sallah farilla ce, aka ce ka kwanta ka yi baccin tukuna, yadda wannan zafin bacci zai fita daga idanka, sannan sai ka tashi kai sallah ko da lokacinta zai fita. Me yasa? Sai annabi ya ce saboda kar kai kokarin yabon Allah, saboda bacci ya galaba idanka, ka zo ka zagi Allah. Da muguwar rawa gwamnatin tashi, haka aka ce kana jin kashi, kana jin fitsari, kana jin ababbiyar yunwa, je ka kai kashin, je ka kai fitsarin, je ka samu abinci ka ciyar da zai zaunar da cikin ka, ko da baka koshi dan ba, amma dai wannan azababbiyar yunwa ta kau, sannan sai ka zo kai sallah. Duk waɗannan hadisai suna nan cikin Sahihul Bukhari jama'a. Wai ba komai ake so ba, saboda Bature na cewa you can never cheat nature and go free. Ba ka iya cutar da ɗabi'a ka zauna lafiya. Yunwa ɗabi'a ce, bacci ɗabi'a, kashi ɗabi'a ne, fitsari ɗabi'a. Duk waɗannan abubuwan in akwai matsala tsakaninka da su, ka warware, sannan ka je za ka gana da Allah. A sarki mai martaba kaza ya ce ka zo ku gana, sai zan wani matsatsan kashi ya matso ka, duk gaggawa za ka je fada, sai ka je ka zazzage cikin ka tukuna, dan kar ka je ka zauna kana muskuce-muskuce, kana tusa, kana abin nan gaban sarki, dan ba yadda za in aka ji warin tusa an san kai ne, dole dan kai ne talaka, ba haka bane? Yawwa, to saboda haka a karanta daidai, a je a koyi makharijul huruf jama'a, kamar ɗan boko ne, in baka je ka koyi fanatik da ainihin phonemes, yadda za ka iya good pronunciation, sai ka zo kana turanci kamar ana haɗiyar ɗan wake, ba daɗin ji wallahi, kamar ka fito daga umma ahiya. Don haka so ake yi larabci ka tsaya ka iya haruffa ɗin nan. Don haka karatun farko da ake fara koya mutum nan da duk za a fara koya mai larabci su ne huruful hijaiya, alifun, ba'un, siran da ya iya ba, in da ya iya ba ka a saki a ƙetare. Matuƙar da ya iya bambance ha da ha, da ya iya bambance ha da ka, ka a ƙetare, domin za a zo ana karantar da shi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, yanzu yake iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, kaga al'amari ya baci. Saboda haka haka ake karanta ta, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, da sunan Allah nake fita daga gidana, na dogara ga Allah, babu dabara, babu ƙarfi ga kowa sai ga Allah. Jama'a mun gane, sai ka iya wannan addu'ar, ka koya matarka, ka koya ƴaƴanka, ka koya waɗanda duk nauyin su yake akan ka, kowa zai fita gida sai a ce addu'ar da ake kenan. Sai ya ce li'annaka idza qulta zalika, domin in ka faɗi irin wannan addu'a qila laka, sai a ce da kai, ma'ana sai wani mala'ika ya ce da kai kenan, kufita, an isar maka yau dai wannan fitar da kai, to an isar maka. Duk wanda ya biyo bayanka da sharri ya kaɗe, wanda ya biyo bayanka ta gida ya kaɗe, ma'ana yau kai kam an isar maka, Allah ya isar maka, ya tsare maka komai. Wahudita, kuma an shiryar da kai. Wawukita, kuma an kiyaye ka, an tsare ka, yau ka tsaru daga sihiri da tsafi da duk wani mugun abu. Wahudita, kuma ka shiryu domin ka bi abin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, an datar da kai abin da yake daidai. Wa yatanaha anka shaytanu, kuma sai shaytani ya ja baya ya baka guri. To anan wa ake nufi da shaytani? Me ake nufi da ash-shaytanu? Domin kalmar shaitani da larabci abinda take nufi shine takadari ko kangararre ko mara jin magana. Mutum ne ko aljani ya kangare ya zan takadari zai jin magana, sai a ce ai wane shaitani ne. To yanzu in aka ɗauki kalmar ash-shaytanu aka sa mata alif da lamun, to tana nufin wani ne na musamman, ba duka ba. Kamar a turanci a ce boy, yaro, sai a zo a kawo definite article, sai a ce the boy, yaron. A can baya a ce a boy has come, a boy has came, yaron, yaro ya zo. Sai ka zo aka ce the boy has came, yaron nan ya zo. Shin yanzu wannan kalma da aka kawo aka ce boy da farko baka san yaron ba, is indefinite, babu identification, baka san wani aka ce wani yaro ya zo. Yanzu ka sai aka ce the boy has come, yaron ya zo, yaron ya zo. Shin ko wani yaro yanzu ake nufi? An yi defining ɗin shi gare ka, amma kai da ake magana kai ka san shi ko? to haka wannan kalmar alifin da lamun da aka sa ta aka ce wayatanaha anka shaytanu, kuma shaytanin nan zai ja waye baka wuri, kamar ka ce wanne, sai a ce to alifin da lamun dinnan lil ahdi zihni, yana cikin tunanin wanda ya san shaytanin ne, shine labarin wani shaytani ne da ya zo a cikin sahihu Muslim. Annabi yake cewa jama'a cikin ku babu wanda ake gani din nan sai da ya zan yana da shaytani tare da shi. Sabai suka ce hadda kai, yace haddani, sai dai ni Allah ya taimaki nawa shaytanin ya musulunta, baya umarni na sai da alheri. To wannan shaytani da Annabi yace kowa yana da shi, to irin shi ne ake cewa sai ya ja baya ya baka wuri, domin dama shi wannan shaytani wakilin Iblis ne a kanka, akan ya rinka batar da kai. To yau gashi kayi addu'a zaka fita daga gidanka, to aka ce tunda kai wannan addu'a wayatanaha anka ash-shaytanul ma'hud, wannan shaytanin nan da ka sani sai ja baya baka wuri. Jama'a kun gane? To in ko ya zan wannan shaytanin ya ja baya baka wuri a wannan yini ko a wannan lokacin, babu wani shaytani da zai iya kusanta ka. Me yasa? Duk wani shaytani baya iya kaiwa gare ka sai ya bi ta hanyar wannan. Bahaushe ya ce da ɗan gari akan ci gari, to wannan shi ne ɗan garinka, ɗan gidanka. To sai zan shi kanshi yanzu kayi addu'a da ya ja ya baka wuri, to duk wani shaytani zai iya tinkaro ka. Me yasa muka faɗi wannan? Sai Annabi ya ce wa yaqulu li shaytanin akhar, sai shi wancan shaytanin wanda kullun yana tare da kai yanzu kayi addu'a yayi nesa, in ya ga wani shaytanin ya tinkaro ka sai ya ce mishi kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, ya za ka iya da mutumin da aka shiryar da shi, aka kiyaye shi, aka kuma tsare shi, kai ma ka haƙura, ni ma na haƙura. Jama'a kun gane ma'anar wannan hadisi da kyau? Yanzu kun ga wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana da ƙa'idar da kullum muke nuna jama'a su bi a hankali su fahimta don a rinƙa fassara karatu daidai. Ita ce al-ma'rifatu idza u'idat nakratan iqtabat at-taghyir, suna in yazo da alif da lam aka sake maimaita irin wannan sunan ba tare da alif da lamun ba, to na farkon da na biyu da bambanci. Yanzu kalmar farko ash-shaytanu, kalma ta biyu kuma shaytan, to ash-shaytanu thani laysa huwa shaytan al-awwal, shaytanin na biyu daban, na farko daban. Na farko shine wanda yake tare da kai koyaushe, da kai wannan addu'a sai ja baya, shi ma nesa ne yake da kai. To sai daga wani shaytanin ya taho, sai shi wancan sai ce kai ya ka iya da mutumin da aka shiryar da shi, aka iya aka tsare shi, aka kare shi, ka haƙura tunda ni ma na haƙura. Jama'a kun gane ma'anar hadisi? Gashi malam yake rawahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi a cikin ainihin wato juz'i na 4 shafi na 325, wa Tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na 5 ainihin shafi na 154, wa qala, sai shi Tirmidhi yace hasanun sahihun, wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce. Mun shayin bayanin wannan ka'ida akan cewa an kaga malamin hadisi Tirmidhi ko ba Tirmidhi ba, in yace hadisi kyakkyawa ingantacce, to malamai suka ce abin kamar da rudani. Domin ya za kai ka ce wani field marshal ne na soja amma kuma kurtu ne, kaga wannan magana akwai contradiction, akwai rudani, akwai karo a ciki. A ce kurtu general ko kurtu mejo zai yiwu? Zai yiwuwa. To in ka ce hadisi kyakkyawa, kana nufin wanda ya ruwaito wannan hadisin an yi grading ɗin shi, ma'ana daga 50% zuwa yadda bai kai 100% ba. In ku ka ce sahihi, an yi grading nashi daga ainihin wato 100% zuwa ko nawa ne ma percent, ma'ana ya kai matuƙar da ake so, har ma za a samu wani hadisin ya zama a faƙo sahihi. To yanzu ka ce wane ya ci jarabawa, shi yayi na ɗaya kuma na biyar, sai a ce me kake nufi? Sai ka ce a'a, ba na yi magana da rudani bane, idan an haɗa su dukkan makarantar to shi ne na biyar, amma in a ajin su ne to shi ne na ɗaya. Kaga yanzu ka fitar da mutane daga rudani. To in aka ce kai malam ka ce hadisin nan kyakkyawa ne kuma ka ce sahihi, bai yiwuwa a ce kyakkyawa kuma sahihi, sai dai in kyakkyawa ne kyakkyawa, in kuma ingantacce ne ingantacce. Sai malam ya ce a'a, in ka ga na yi haka, ko dai ina nufin hadisin yana da hanyoyi biyu, ɗaya kyakkyawa ɗaya ingantacciya, ko kuma ina shakka game da mai riwayar hadisin, ko matsayin hadisin shi ya tsaya iyakar shi a ce kyakkyawa ko kuma ya kai a ce sahihi, to a ƙarƙashin haka sai zama ma'anarta ita ce hasanun aw sahihun, kyakkyawa ne ko kuma ma ingantacce akan shakka kenan. In kuwa ka ga na ce hasanun sahihin da ma'anar hanya biyu, to sai zama a ƙarƙashin haka hasanun wa sahihun kenan. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka babu ruɗani akan wannan. Ku karanta littafin Mus'alul Hadith na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah yana da littafi ingantacce akan ilimin Mus'alul Hadith. Ya tsaya ya tattace guri akan ainihin wannan. Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah yana da littafi wato mai suna Mus'alul Hadith na Ibn Taymiyyah. To ku samu ku karanta littafin nan, za ku samu gamsassun bayanai insha Allah ta'ala. Saboda haka daga yau in da ba ka yi, dama taka ba ta yi, ya'ya za su fita makaranta, duk yanzu sai a koya musu, kowa ya tashi fita. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, shikenan sai mutum ya fita. Kamar yadda muka faɗi a can baya wajen addu'a shiga ban ɗaki, ba fa wai sai ka zo zaka fita kofar gidan kuma sai ka tsaya da gata a hannu a lafiya mai gida wai addu'a kake, a'a ba haka ake yi ba. A'a, in ka zo kawai zaka fita ban da mai san kai abinka, kana tun karo daidai kofar gidan kawai sai ka fara bismillah tawakkaltu ala Allah. Kuma wata addu'a ce da zaka yi, duk duniya a jiga za ki rikon fa zai fita. A'a, ka zo ka baka wuce ba wanda ya sani, haka ake so. Ina fata an gane. Gashi shi ne yake al-hismul khamis 10 tsari na 15 taqulu sabahan wa masa'an, safe da yamma. Ga wannan addu'ar ka rinka yin ta safe da yamma, ba a ce kafa 100 ba, ba a'a, gargwadon yadda ta samu kai da safe, gargwadon yadda ta samu kai da yamma. In kafa ɗaya ce kai da safe ta isar, in kafa ɗaya kai da yamma ta isar, abin da ake nufi safiya ka samu kai, da yamma ma ka samu kai. Wacce ce ita ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa. Ka ji ta kafa daya, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa. Kana yin wannan in kai da safi ta isar, in kuma kai kafa biyu, kafa uku, kafa goma, kafa 100, in kai ta isar. Amma dai abinda ake ce maka, kar ka kayyade kanka cewa sai kafa ka gwagwadon abin da ya sauƙaƙa sai kai. Ga shi a ƙasa ce malam ya ce Muslim, al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na 17 ciki na 32, sai ya ce Nawawi. Ka duba sharhin Muslim tare da ainihin wato sharhin al-Imam Nawawi. Malam Muhammad wato malam ainihin wato Wahidu Abdussalam Bali ya ce fa hadhihi tahsinatun mufida, ya kai mai karatu, ya kai mai saurare, ya ɗan uwa musulmi, ya ƴar uwa, kun je ji waɗannan su ne tsari masu amfani, waqiyatun, masu kare mutum da izinin Allah minas sihiri umuman, daga sihiri dukkan shi baki ɗaya, duk wani nau'in sihiri, tsafi, bori, bokanci, cultism, sacred society, masu kama mutane su ɗauke shi su kai shi gidan juju, duk waɗannan addu'o'i, duk wani nau'in tsafi, sihiri, sirkulle, bokanci, duba, duk. Malam ya ce waɗannan irin ainihin addu'o'i da zikirori suna ainihin wato magani, suna tsare mutum da izinin Allah, wa minar rabbi khususan, kuma suna da tsari na musamman game da rabbi, shi ne asirin da za a yi maka ka kasa saduwa da matarka, asirin da za a yi wa matarka ta kasa saduwa da kai, ko ta rinka jin zafi sanda kuke saduwa, ko asirin da za a yi ainihin wato matarka ka aure ta budurwa sai ka ji ta kamar wata tsohuwa, ko asirin da za a yi ka ji mace farjinta yana wari kamar wani rubabban naman da ya kwana 40, duk akwai irin wannan sihiri. Sai a ji aiwa mace asiri, sai ga ango ya zo yana kusantarta, yana kusantarta sai ji ɗoyi saram, kaga ba angwanci. Duk wannan aikin bokaye kaɗan daga cikin sharrinsu. To duk irin wannan ainihin wato magunguna, waɗannan ainihin wato abubuwa na addu'a, wannan irin zikirori, duk gaba ɗaya aka ce suna maganin jimillar sihiri, to kuma suna da magani na musamman akan irin wannan asiri da ake shiga tsakanin miji da mata. Amma da sharaɗi, idza tubiqat bi yaqinin, in aka aiki da su da yaqini da tabbas da sakankan cewa duk sanda kake zazzabi da ka karkato duwawunka likita ya soka maka allura sai ka ji ka samu wani yaqini to yanzu nan kam sha yanzu magani yanzu ko to ana so yaqinin da baka samu game da alqur'ani da hadisi ya wuce haka ka dauka duk abin da aka ce alqur'ani ne ko hadisi to kawai wannan Allah yake innahu la haqqun mislama annakum tantiqun yanzu maganan nan da nake yi zai yi in ce ba magana ta bace zai yi magana da ke fitowa bakinka kuma kace a ba muryarka bace dan abu biyu ko dai ka motsu ko kuma dariƙa ta riga ta kwali kanka dan abu biyu ne ke kawo wannan idan mutum mahaukaci ne sai ce maganan nan da yake ba tashi bace to kaga kuma mahaukaci ba a hadani da nan ko kuma wanda dariƙa ta dargabi kansa shine yake da aqida hululiyya masu aqida hululiyya su ne suke cewa wannan maganar da kake yi ba kai kake ba Allah ne yayi istihlali cikin ka ya shiga cikin ka to wannan aqidar asalin ta Christianity ce shine Kirista sai in yazo yana wa'azi fasto yana wa'azi sai ce duk abin da yake fadi din nan magana Allah ne Allah ne yake magana a bakin shi to sai an dariƙa aka samu masu aqida hululiyya sai suka dauko wannan amma mutumin da ke lafiya kalau ba dariƙa ba hauka ba motsuwa zai iya musun cewa magana da ke fita daga bakin shi ba magana shi bace sai Allah ya ce to yadda kuka san maganganun da ke fitowa bakin ku maganganun ku ne to haka abin da Allah ya faɗa gaskiya ne babu shakka kuma mun gane wannan da kyau wa sidiqin da kuma gaskatawa ka gaskata wannan abu wa ikhlasin da tsarkin niyya kaka ce bari ka rinka yin wannan addu'a dan ka batawa na rai ko dan ka farantawa na rai ko dan ki kai ne zikiri ne ko kuma tunda su wani ba sa son zikiri bari mu yi ko mutum ya mutu ko yi rai mu sai mun yi zikiri Allah la ilaha illallah to shikenan ka zama mushriki a cikin wannan irin aikin naka ba a cikin zikirin ba aikin da kai wajen zikirin shine ne kai ne dan ka bata wa wani rai to anta mushrikun domin zikiri an yi dan Allah ne kawai in kace bari in yi dan bata wa wani rai to ka zama mushriki in kace bari in yi dan in faranta wa wani rai dan ya bani aiki dan ya bani mata dan ya bani kaza ka zama mushriki wa ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din ba umarci mutane su komai ba sai su bauta ma Allah suna masu tsarkake addini gare shi shi yasa duk ibada tana da sharuɗa manya guda biyu sharaɗin farko ka dace da sunna yanzu duk zikirorin nan da aka kawo maka duk addu'o'in nan duk matakan tsarin nan Qur'ani da hadisi ake kawo maka to kaji an yi gambakatar a na farko nadu shine ya zan kai don Allah to yi don Allah nan yafi komai matukar ba kai don Allah ba shikenan harkar ta lalace shi yasa zaka ga mutum zai gaje yana zikiri amma yasa yake wai yana yi ne domin ya bata wa na rai to zikirin nan koda kai tsaye ya karbo shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai mishi amfani kuma shi din nan ya zama mushriki domin annabi ya ce in za a yi ayi don Allah sai zan kai kai ne don ka ba wani haushi ko kuma kai ne don a yabe ka ko don a ce kai malami ko don a ce kai zakiru duk wannan shirka ce ainihin wato ta bangaren abin da ya shafi uluhiyya bangaren ibada shi yasa duk abin da za ka kai don Allah jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko duk abin da kai ba don Allah ba dukkan shi sai Allah ya watse shi wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura sai a tattaro ayyukan duk da suka yi kamar za a ba su lada a kiyama sai a watse shi ya bi iska sai a ce su kuma wuta shi yasa hadisi ya zo sahihi cikin sahihi muslim manzo Allah yace za a kamo malami ranar kiyama mai wa'azi ala gafarta malam me yasa kai wa'azi yace dan Allah sai Allah yace kazab ƙarya kake ka ganka baka da kunya kai ƙarya a duniya kai ƙarya a gaban Allah baka da kunya kai wa'azi ne dan a ce babban malami ya iya wa'azi ya haddata kaza ya iya kaza ya san kaza ya iya kaza sai Allah yake ku yi ta da shi sai a kamo babban soja mai jihadi me yasa kai haka sai ce ai Allah nayi ne saboda daukaka addinin ka saboda jihadi fi sabilillahi sai Allah yake ƙarya kake baka da kunya kai ne dan a ce da kai sadauki ko jarimi ko gwarzo kuma an fada ku yi ta da shi sai ya dauko babban mai kudi ya taimaka mutane, ya musu aure, ya musu gida, ya biya musu haji, ya kai su asibiti, ya musu kaza. A ce me yasa kai haka? Yace nayi dan Allah ne. Allah yace ƙarya kake baka da kunya. Kai ne dan a ce kai ne taimakon talaka ne, kana agazawa jama'a, ku yi ta da shi. Dan haka sai yazo cikin hadisul qudsi, Allah madaukakin sarki yace ana aghna shuraka'i anil shirk, daga cikin duk waɗanda ake bauta musu ana haɗawa da wasu suke haƙuri su karɓa, to ni na wadatu, ni ba ni so, ni wa shak wane za a bauta mishi, za a haɗa da wane, to ba laifi ya karɓa ko? Malam wane za a bauta mai, za a haɗa da wane, ya karɓa. Gunki wane a bauta mishi, a bauta da kaza, ya karɓa ko? To Allah zai ce in dai har za ka haɗa shi da wani, to shi ya wadatu, baya so gaba ɗaya ya bakka da kai da shirkar taka da wanda kai wa shirkar, ranar kiyama ya baka abin da kake ne. Wa'azi game da shirka mutane ba su jin daɗin shi, wa'azi game da tauhidi mutane ba su jin daɗin shi. Amma yaya aka iya motar ka ce ta haɗari, aka je aka same ta ta raga-raga, aka kai ta wurin fanalbita, zai doke ta da gudumar ƙarfe, zai doke ta da gudumar roba, zai doke ta da gudumar katako, in ka je ka samu yana dukan motar ka sai ka tausaya motar, amma ba a dake ta ba za ta gyaru, ba za ta gyaru ba. Haka al'amarin nan yake, duk sanda ka faɗa sharta in aka zo yi maka panel beating abin ba kyau. To amma da za ka haƙura a buge a buge a gyara ka tas, sai ka ga ta zama ainihin wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhu ila Allah wa huwa muhsin, wane ne yafi kyautata addini fiye da wanda ya sallama fuskar shi ga Allah, ya zama muhsin, ya zama duk abin da yake dan Allah yake. Wa man yuslim wajhahu, akwai wa man ahsana dinan, ku karanta alqur'ani, ku karanta suratul ali imran, wa man ahsana dinan. Wa alaikum assalam. Wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu ila Allah wa man da'a ila Allah, akwai dai wa man ahsana dinan, to akwai ta dai ko? Akwai wa man ahsana dinan dai ko? Shine akwai wa man ahsana dinan, wane ne yafi kyautata addini ke da wanda ya kira zuwa ga Allah, ya aikata aiki na gari ne kenan. Sannan na biyu, ka duba duk aikin da za ka yi na lahira sai ya zan kana fi lahirar da shi. Karatun alqur'ani dan me ake yi? Dan lahira. Zikiri dan me ake? Dan lahira. Duk wanda ya wani aikin lahira da wata manufa ta duniya ya zama dan wuta, mu kiyaye wannan. Man arada al-akhira wa sa'alaha fa'aha, wanda ke nufin lahira kuma ya aiki irin na lahira din, wa huwa mu'minun alhali, yana mai imani da Allah. Da za ka ɗauko aikin lahira kai don ka samu kuɗi, kai don ka samu girma, kai don ka samu mukami ko a yabe ka, ta zama mushriki kuma wuta za ka je kai ba mu'mini ba. Ya jama'an musulmi, duk kai da komai wannan tamu, abin da muke nuna wa mutane shi ne waɗannan abubuwan da su da makamantansu, duk wanda za ka yi ka tabbatar ka yi saboda Allah ne. In ba ka yi saboda Allah ba, babu lada a kai. Shi ya sa malam Yahuza da zai rubuta littafi a kan ƙa'idojin sharuɗan wazifa ta ɗariƙar Tijjaniya. Ya tana ga cikin bid'a makaruhiya a cikin ɗariƙar Tijjaniya, ka yi zikirin ɗariƙa wani yaji. Ka yi zikirin ɗariƙa wani yaji ya ce makaruhi ne. Amma bid'an ɗariƙa yau da suka jahilci addinin ɗariƙa, abin mamaki, har lasifika suke sawa. Amma a nan garin Zaria aka rubuta littafin, yana lissafa abubuwan da suke makruhai game da cikin ɗariƙa, game da wazifa, game da ƙa'idojinta, sai ce duk sanda kirkirin wani ya ji shi ke nan ka aikata makaruhi a cikin ɗariƙa. To yanzu ba fa wani ya ji ba, ba wasu suka ji ba, lasifika gaba ɗaya ka sa, duk mata kera nan, gidan rediyo ka kai aka sa, duk ta wuce nan kasar ka sa ana yawa ana cewa ga CD ya yi zikiri. Shi ya sa jahilci ba ƙaramin bala'i ba ne. To amma sai a ce bari mu, tunda yin izala ba sa so, ai sai dai ayi, sai ka ji an fara. Shi kenan har al'amarin ya zama gaba ɗaya su kansu sun san cewa ba addini suke ba. An ɗau waƙar India an yi zikiri da ita, an dauko haka India an ainihin la ilaha illallah da ita. Sheikh Usman a cikin littafin Nurul Albadi yace wanda bi ya dauko karatun Al-Qur'ani ko salon wani zikiri ya ainihin kada mandiri da shi, yace wannan tantagaryar arme ne ba ma guje. Yace duk hukuncin hukuncin musulunci ba sa gudana akan shi, da zaka hadu da shi ba zaka yi mai sallama ba, da zai yanka baka ci, da zai daura aure ba a karbe, da zai wuce limanci ba abin shi, da zai mutu ba a yi mai wanka, ba a yi mai likafani, ba a kai shi makabartar musulmi, ba a yi mai sallah, ba a cewa Allah ya ji kanshi. Ya jama'an musulmi, waɗannan bayanai da muka zo muna kuna jin zafi, ba kwa jin daɗi, me yawa saboda ku ƴan ɗariƙa ne, me yawa iyayenku ƴan ɗariƙa ne, wallahi jara ne ake so a yi, wanda yake kamar ake za a shiga ɗakin jarabawa ne. Sai kaga wani yana ta nazari, yana ta ƙoƙari ya riƙe 1+1=3, sai ka ce mishi ba haka ƙa'idar nan take ba, 1+1=2, sai ce a'a 1+1=3, sai ce yanzu wannan jayayya da kake da shi, shinkar jayayya da shi ne faɗi jarabawa ne ko ya ci jarabawa? Ne ya ci jarabawa, to amma in ruɗani ya shiga ƙwaƙwalwar shi sai ce shi a ganin shi 1+1=3 ne, sai ku yi ta jayayya. Amma da zai yarda da magana kafa, ƙarshe sai zo yana runguma ka cewa ashe dai da masoyi ka maka. Wallahi haka bayanan nan da muke yanzu duk ɗan ɗariƙa in ya ji ba zai ji daɗin su ba. In ubanka ɗan ɗariƙa ne sai ka ce ana zagin ubanka, ba zagin shi ake. Yau shi ake wa'azi ana zagi, ba a zagi, amma ana faɗin sharrin da ke tare da ɗan ɗariƙa ne, sharrin da ke tare da ita ɗariƙa. Kai ɗin nan ana cewa namu ne zo, ita kuwa ɗariƙa ba tamu ba ce, kai ma ba taka ba ce, kuwa tsawo da masu ita. Ku zo mu yi musulunci, gashi Al-Qur'ani da hadisi. To ƙauna ce ta sa, da ba a ƙaunar ka sai a bakka ka je ka hallaka. Sai lokacin da za ka yi nadama ya zo, lokacin da bai da amfani. To amma yanzu ana faɗa maka ba daɗi. Misali shi ne duk sanda ɗanka yake zazzaɓi, sukari za ka jiƙa mishi ya sha ko maɗaci? Maɗaci. Duk sanda kake ba ka jiƙa ɗanka sukari, a ce ɗanka yana fama da diabetes, sai aka ce a je a samo darbera a jiƙa mishi. Sai ka ce a kai haba da Allah, ga kuɗi bai ziga tiya biyu da rabi a jiƙa mishi ya shanye. Kun gani? Soyayya ce ta sa kake mishi haka ko? Amma mugun abu ne. Amma maɗacin nan da za ka ba shi kana danna mishi da dauri da tsari da ɗaci ba daɗi. Duk sanda mutum yake da jambo, da me ake wanke jamban, da siga da lemun tsami ake sawa ana wankewa, a wanke lemun tsami a wanke sai ya yi ja, zirjini ya fita, sannan a kawo magani a sa, sai da ya zauna lafiya. Amma sanda ake ba daɗi yana ga kamar ba a san shi. Wallahi haka da awa take da aƙida. Shi yasa ana ta ce malama na wa'azin shi baya zagin kowa, a'a ba shi ba wannan fannin ya ɗauka ba. Ba wannan fannin ya ɗauka ba. Yanzu kamar civil engineer ne in ya shigo cikin muciyar nan, mafi yawancin gidajen muciya zai ce a rushe su. Mutumin da ya je jami'a ya yi karatu a kan engineering na gine-gine, sai zai samu irin gidajenmu na gargajiya ɗin nan, wannan gida malafan shi ta karkace haka, wannan ɗan botan shi ya yi sujuda, duk cewa zai a rushe su baki ɗaya, ba haka ba ne? To amma idan engineer ya shigo wanda yake a kan electrical engineering, in ya kalli gidajen nan, ina ruwan shi da su? Ba ruwan shi da su. Ya kaga wannan injiniyan ba ruwan shi da gidajenmu, ba harkar shi bace, wancan ku harkar shi ce. To mu dauki harkar da'awa ne akan aqida, tauhidi, sunna, bid'a. Shi yasa ba ko larabci muka zo muna karantawa sai an shiga irin wannan fanni. Jama'a mun gane wannan da kyau. To amma malam wana fa ya dauka a'a, ya dauka zai ainihin gaya maka abin da ya shafi farin alwala, farin sallah, farin kaza. Wannan karatu ne dan ana zaka ji babu matsala gaba daya. Duk da shi ma an tattaga tattaga aka tawo qawaidi wa man lam ya'rifha la ya'rifu shay'an fi dinillahi fa salatuhu batila. In aka ce kun ga iyaye da kakannin nan da ke sallah tsagen kuciya duk ba su da sallah, to nan ma sai ka ga an ce to ka ji bayan boye an ce kuma ba su da sallah. Shi yasa ka kwantar da hankalinka, wallahi tallahi tausaya maka ake yi, kamar yadda suke cewa kana fikin sakhratan yawman liyuhiyaha, rago ne yaje yana tunkuyin dutse. Shin sai a rago ka ji tausayin dutse?
A'a.
Rago ka ji tausayin kanka, ka ji tausayin ƙahonka. Shi yasa in mun faɗa maka gaskiya ka zage mu, ka yi mana sharri, ka yi kaza, muna nan mu dai mun faɗi gaskiya. Na farko dai nauyin da ke kanmu ya sauka. Ya rage in ka bi ka ci moriya, mu ma mun ci moriyarka. Dan ya zo cikin hadisin Bukhari, sayyidina Ali ya ce, don Allah ya ce, Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka ya fuka samu da raƙuma. Don haka alherin mu ne mu kanmu ka shiryu. In kuma ka bata fa to muna neman Allah ya bamu lada daga cikin taskar shi, kuma Allah ya sa nauyin da ya tsora mana ya sauka. Don haka jama'ar musulmi kun ji, Allah ya shiryar da mu. Eh, kace mai malam. To, bari mu ci gaba da karatu insha Allah. Eh. Na'am. 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 A an kaji an samu saɓani wajen fassarar hadisai, ba hadisan bane da rikici, mutanen ne da ci. Yanzu kamar civil engineer nan da na ce, in ya zai ce a rushe gidajen muciya, saboda gidaje ne shekaru 30 da suka wuce, gidajen tubala, gidajen ƙasa za su kashe mutane bana misali, Allah ya kiyaye. Idan electrical engineer ya zo, shi kuma sai ce a hoto waɗannan gidaje a ban mutane mana. To sai a ce injiniyoyi biyu sun yi saɓani, a musulunci ba injiniyoyi biyu ne suka yi bani. Daya injiniya ne ya magana a kan fannin shi, ɗaya kuma karambani ne. Ɗaya sai ya bari sai in wani inji wanda ya shafi harkar lantarki ya rikice to sai ya jawabi. Ma'ana wanda ya kware a kan hadisi in ya zo ya fassara to shi kenan. Wani da bai kware kan hadisin nan ba in ya zo ba a karɓan fassarar shi. Domin ba harkar shi ba ce. Kuma musulmi mun gane wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Malam ya ce namuzajin amaliyyin. Namuzajin amaliyyin lifakkin rabbi. Malam ya ce ga misali a aikace game da yadda malam ya biya lalata wani asiri da aka yi domin ainihin wato wani ya kasa ainihin sa da matar shi, shi ne zai kawo maka wannan a misalce. Malam ya ce alhalatu kasiratun wan namazij muta'addidatun. Halayen da malam ya biya maganin sihiri da dama irin wannan mako da malam ya yi wa jama'a suna da yawa, sannan misalan kuma ba su da iyaka, ba su kirguwa, an gane suna da adadi da yawa. Walakin ni sa'aktafi bi namuzajin wahidin. Malam yace sai zan takaito akan misali daya, khashyat at-tatwil, saboda tsoron kan tsawaita. Ta'ani shabbun bi akhihi allazi tazawwaja mundu usbu'in. Yace wani saurayi ya zo gurina, sai ya zo min da dan uwan shi wanda tsawon ainihin makonni, wato makonni masu yawa da suka wuce dan uwan na ya aure, wato wani saurayi ne ya zo da dan uwan shi. Ala gafata malam gashi dan uwana ne yayi aure makonni da dama da suka wuce. Walakinnahu lam yastati an ya'ti ahlahu. Sai dai kuma ya kasa saduwa da iyalin nashi, ya kasa kusanta amaryar shi. Wa zahaba ila al-arrafina, ya je wurin yan duba, yan tsubbu, wa dajjalina, da yan damfara. Eh, ad-dajjalina maqariyata yan damfara. Wato akwai bambanci tsakanin arraf da dajjal. Shi arraf shi akwai alamar bokancin tare da shi, zai zana kaza ya kada kai ya jada kai ya kawo kaza ya kawo kaza. Shi ko dajjal a nan abinda ake nufi wanda dama gaba ɗaya ma bai san komai game da haka ba, fatara ce ce mishi ya kai sai je kudindi ne zai ce aje a ce shi malami ne. Akwai irin su a cikin al'umma. Arraf shi ya je ya dan koyi abubuwan sai zai yana cuta ta hanyar bokancin. Shi ko dajjal a nan wanda yake gaba ɗaya kamar yadda yanzu kuke gani, kawai in mutum fatara ta mishi yawa, jali ya kare mishi, sai ce ai kakana shi ne babban magori a ƙauyenmu, sai zai ta tsinko ganyayyakin daji ya zo yana maganin gargajiya. To haka irin waɗannan dajjalai, sai shi wannan mutum ya je ya ce ga amarya amma aka saduwa da ita, walakin duna jadwa, sai dai kuma ansa ba su iya amsa mishi ba, ba su biya mai bukata ba, jadwa bukata ba su biya mishi bukatar shi ba. Falamma alimtu annahu zahaba ilayhi, wahidu bali yace yayin da na san cewa wannan saurayi an sai da ya fara zuwa wurin bokaye sannan ya zo wuri na, falabtu minhu an yatuba tawbatan sadiqa, sai na neme shi da cewa ya tuba ta gaskiya domin ya aikata mummunan laifi. To menene sharuɗan tuba? Ka karanta ainihin littafin Riyadus Salihin kitabut tauba, ka karanta littafin al-akhdari fiqhul malikiyya. Bai ahalar ya ce wa shurutut taubati an nadamu ala ma fata wa niyyatu an la ya'uda ila zambin fi ma baqiya alayhi min umrihi. Na daga cikin sharuɗan tuba, ba su kenan ba, mai ahalar ya kawo waɗanda ya sani ne kawai. Na daga cikin sharuɗan tuba nadama ga abin da ya gabata. Yanzu ka je wurin boka to kai nadama, ka sabida ka yadda cewa ka aikata laifi, sannan ka kudurta niyyar cewa ba ma zuwa wurin boka ba, duk wani abu da Allah da manzon shi suka hana ma ba za ka sake yi ba. To anan ne sai al-Imam an-Nawawi a cikin Riyadus Salihin kitabut tauba sai ya ce, ina hukuncin da a ce mutum zai tashi tuban nan sai tuba ga wasu bangarorin laifin shi amma ya ki tuba daga sauran? Yanzu dai ka je wurin boka, to ba wai laifin zuwa wurin boka kawai za ka tuba ba, dama mun san ka kai kana da shegiyar ƙarya, kana da kaza, kana da kaza, to duk za ka haɗa yau ka tuba gaba ɗaya. Sai ce, to Allah gafarta malam, laifin dai zuwa wurin bokan nan dai bari in tuba, don kuma dai to muna nan dai Allah sai ya shiryar da mu. To sai mai ahalari ɗin nan sai dawo sai ce, to kaga wannan alama ce ta cewa wulaƙantacce ne shi ya taɗi. To amma a irin wannan halin ko zai yiwu a karɓi tuban nashi game da laifi guda banda sauran? Al-Imam an-Nawawi ya ce tunda laifi sukan nau'i-nau'i ne, ƙarya zuwa wurin boka, cin riba, sai ya zo ya ce ya tuba daga ƙarya. Shin ko zai yiwu a karɓi wannan tuban nashi sauran laifukan kuma ana nan ana jiran ya tuba? Aka ce wannan matsala ce a cikin ilimin usulul fiqh, fa wadda ta ƙarfaso ta zo malaman fiqh, ita ce shin mai laifi ko mai bid'a yana iya tuba a karɓa? Mai bid'a in ya tuba daga wannan bid'ar tashi za a karɓa, matuƙar aka gane ya tuba. Amma in yana bid'a ya aikata wani laifi sai ya tuba daga wannan laifin, to ba za a karɓi tuban shi da ya na wancan laifin ba har sai ya bar ita bid'a. Wannan hadisi ƙarare zo akan haka a cikin Sunan Tirmidhi da Mu'jam at-Tabarani. Misali a ce kana bid'a, aka ce ka bai, sai ka ki, sai ka je yau sai kuma ka tafi wurin boka, sai ka zo ka ce to ka tuba daga zuwa wurin boka, sai a ce to ai dama akwai wata jiƙaƙƙiya tsakaninka da Allah, kai dama ɗan bid'a ne, sai ka ce to bari dai ka tuba daga wancan zuwa wurin boka, sai aka ce to ba za a karɓi tubanka game da zuwa wurin boka ba har sai ka bar bid'a. To amma sauran saɓon Allah to ba haka ba ne, ka je wurin boka kuma ka yi wata ƙarya, sai ka ce to za ka tuba game da laifinka na zuwa wurin boka, amma ƙaryarka ba za ka tuba ba tukuna, sai ka ce to waccan za a karɓa, shi kenan ana jiranka akan wannan. Don haka ku bambanta sharrin bid'a da sharrin sauran saɓon Allah, ba don komai ba, saboda shi mai bid'a gani yake fa abin da yake ma alheri ne, kamar malami ne ya zo ya ce 1+1 sai ka ce 4, sai ce ka yi kuskure, sai ka ce malami ɗin ni 1+1 malam 4 ka ce kuskure, malam ka dai koma makaranta. To yanzu kaga kai ba yadda malam zai sassauta maka, dole ya soke jarabawa ka gaba ɗaya. Gaba ɗaya wannan jarabawa ta semester ko ta term ɗin dole a soke ta ma. Don kai yanzu ba ma wan iwa ma kai, kai mugun abu ne amma ma kana cewa malamin ka ma ya koma makaranta. To misalin mai bid'a kenan yayin da yake kirkirar bid'a. Ya kirkiro bid'a amma har sare yake Allah ma ya bashi lada. Don haka Suyuti da ya zo cikin littafin Alfiyatul Hadis yana lissafo jiran giyar masu ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce wa sharruhum sufiyatun qad waba'u muhtasibin al-ajra fi ma yad'u, yace mafi sharri daga cikin maƙaryata takaf, yace su ne sufaye 'yan ɗariƙa, yace saboda su in suka yi ƙaryar suka danganta ga Allah, su fata ma suke ma Allah ya ba su lada, su ba ma suna zargin kansu bane, ma'ana kamar da Tijjani yace wanda ya salati fati ɗin nan bai ga ainihin wato zai samu menene, ya salati fati kafa ɗaya zai samu daraja daidai da ko fiye da wanda ya sauke Alƙur'ani 6000, ma'ana wannan magana ba ma yana ga yayi kuskure bane, a'a ita kanta magana ma da ya faɗa jira yake Allah ya bashi lada. To kaga wannan ta'addancin yafi wanda ya je sha giya, domin wanda ya sha giya inda zaka gane cewa shi kanshi ya yarda laifi yake kuma ba jira yake a bashi lada, san da ya aje kwalbar giyan nan zai sha, in ya hangi malamin shi ko ya hangi zurkin shi kwantawa zai karkashin teburin giyan. Me yasa? Dan ya yarda laifi ne, ashe baya jiran ya gama yi a bashi lada. Don Annabi ya ce al-ismu ma haka fi nafsika wa karhita an yaqli alayhi an-nas. To amma wanda yake bid'a fa da zaran ya ga an gan shi ma sai ga ya ƙara zagewa, yana ga to shi kuma ai shi ne a sahun farko ma, ulaika ahlullahi. To kun ga matsala kenan, Allah ya kiyaye. dan haka dai malam ya nemi wannan da ya tuba. To kun ga masu yin ruqya yanzu galibi sai sun yi irin wannan, dan galibi sai an je wurin boka, sai an je wurin yan duba, sannan sai kuma a ce an je wani malami shi ma yana kaza. To a tawo in aka zo, to lallai ne sai ka sa sun tuba, sun tuba daga wannan laifi. In akwai wasu kayan bokanci, an ba ta farin zani ne, an ba ta baƙin zani saƙaƙƙe ne, an ba ta wani ƙoƙo, an ba ta tukunya mai danko ta ce kar ta rinƙa sallar la'asar, sai a ce duk baki ɗaya hajiya sai kin tuba, kafirci kike yi. To Allah gafarta malam ya zan tuba. Eh to tunda ke musulma ce ai ba lallai bane ma sai kin jaddada kalmar shahada ga ingantacciyar magana. Ke kin san abin da kike, ki kudurce wa zuciyarki cewa kin tuba daga wannan abu, kuma kin yarda abin nan mummunan laifi ne, kafirci ne, ba ki sake komawa. Kuma mun gane wannan da kyau. To al-Imam an-Nawawi ya sake kawo wani sharadin na tuba cewa in laifin nan da ya zama cin mutuncin wani ne kai, kai mai kazafi, ko ka ci mutuncin shi ta hanyar matar shi, ko ka yi gulma da shi, ya ce to wannan kuma fa Allah ba zai sarayar, ba zai yafe wannan haƙƙin ba, har sai ka nemi wannan mutumin kuma cewa ya yafe maka. Jama'an musulmi mun gane wannan da kyau ko? Yake to sai dai na nemi wannan yaro, wannan saurayi cewa ya tuba, domin zuwa wurin boka ya kafirce ne. Wa an yukadziba ha'ula'i dajjalina, kuma na ce mishi lallai ya ƙaryata waɗannan dajjalai, waɗannan maƙaryata ƴan damfara, da kai ya sassa imanihu, domin imanin shi ya inganta. Wayan fa'am a ilaji, kuma maganin da za a yi mai ya amfanar da shi. Domin in yana ganin cewa bokayen nan su ma wasu jami'u ne, su ma wasu musulmi ne, babu yadda zai zama mu'min, to magani ba zai yi ba kenan. Allah madaukakin sarki shi da mu. Jama'an musulmi lokaci ya kure sai